This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan rana ta Juma'a 17 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To Zahara, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da kwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara. Burtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis wadda ta shafi tsaro da sauran fannoni. Sannan adadin mutanen da suka mutu a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a Afirka ta Kudu ya haura zuwa akalla 87 a cewar 'yan sanda jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce tuttuɗowar mayakan 'yan ta'adda daga yankin Sahel ne yake ƙara janyo samun ƙaruwar hare-haren ta'addanci a Najeriya.
Lalle akwai alamu da ke nuna cewa akwai kwararowa na 'yan bindiga daga yankin Sahel zuwa cikin Najeriya, kuma dalilai biyu ne.
Muna tafe da rahoton gaba a cikin shirin. Sannan gwamnatin Najeriya ta sake fitowa ta yi watsi da sabbin zarge-zargen da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yi mata na cewa za ta yi amfani da 'yan ta'adda wajen kawo wa Nijar ɗan hargitsi.
Gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yadda wasu jami'an gwamnati sojan ƙasar Nijar kamar sun dage da ƙarfi da yaji sai sun saukara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi.
Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya, kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan shirye-shiryen rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka karo na biyu da kuma rigimar kasafin kuɗi a majalisun Najeriya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da kwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wadda aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas a yakin Gaza za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara don kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni 15 ana yi duk wadda wata takaddama tsakanin bangarorin biyu nan da nan bayan shelar cimma yarjejeniyar. Ina da kwarin gwiwa kuma ina kyautata cikakken zato cewa za a fara aiwatarwa ranar Lahadi kamar yadda muka ce. Abinda Blinken ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Washington yayin jawabinsa daban kwana a matsayin babban jami'in diplomasiyyar Amurka. Batun fara aiwatar da tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ya dan fara shiriri cewa na wani dan lokaci, bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi mayakan da saba alkawari game da wasu fannonin yarjejeniyar. Bayan wani dan lokaci sai Izzat al-Hirsh, wani babban jami'in Hamas, ya ce kungiyar mayakan ta himmantu ga aiwatar da yarjejeniyar wadda masu shiga tsakani suka yi shelarta. Burtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis, inda Burtaniya ta yi alkawarin samarwa Ukraine dala biliyan 3 da sama da rabi na tallafin kayan yaki a wannan shekarar. An yi shelar cimma yarjejeniyar ce a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa a birnin Kyiv, inda Firaministan Burtaniya Keir Starmer ya tsaya kusa da shugaba Zelensky. Wannan ce ziyarar Starmer ta farko a Ukraine tun bayan da ya hau gadon mulki. Starmer ya kira yarjejeniyar abar tarihi, sannan ya ce wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da irin ƙaunar juna da ke tsakanin ƙasashen namu biyu. Wannan aikin haɗin gwiwa zai shafi fannonin al'adu da ilimi da kimiyya da kuma fasaha. Adadin mutanen da suka mutu a wani rikicin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu haƙar ma'adinai da suka makale yayin da suke aiki a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a Afirka ta Kudu ya haura zuwa akalla 87 a cewar 'yan sanda jiya Alhamis. Hukumomi na fuskantar karuwar fushin jama'a da kuma yiwuwar buƙatar bincike kan yadda aka yi da farko aka ki taimaka masu haƙo ma'adanan, kuma a maimakon haka ma sai aka tilasta musu fitowa dole ta wajen katse masu kayan abinci.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Bayan da ake ci gaba da samun karuwar hare-haren ta'addanci a arewacin Najeriya, hedkwatar rundunar tsaron ƙasar ta ce tuttuɗowar mayakan 'yan ta'adda daga yankin Sahel shi ne yake ƙara janyo samun karuwar hare-haren da kuma goyon bayan da suke samu daga abokan hulɗarsu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
It is clear that in recent times there have been some form of resurgence in terror attacks, particularly in the northwest and in the northeast.
Daraktan cibiyar tattara bayanai akan irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke bayanin cewa a fili yake a yan kwanakin nan ana ci gaba da samun karuwar hare-haren ta'addanci musamman a yammaci da gabashin arewacin Najeriya. An kuma fara ganin karuwar hare-haren ne daga Kareto, harin sabon gari, Wajiroko, Chibok da Goza duk a jihar Borno, sai kuma harin 'yan ta'adda da suka kai a Gudu, Ilela, Isa da ma wasu yankuna duk a arewa maso yammacin Najeriya. Ku sojoji a baba nan kun sha bugun kirjin cewar kun kare lagun 'yan ta'adda, to shin me ya faru ake samun karuwar hare-hare a halin yanzu?
I will say that the resurgence of these attacks by these terrorists are attributable to influx of foreign fighters.
Sake dawo da karuwar hare-haren nan na 'yan ta'adda a baya-bayan nan ya biyo bayan yadda mayakan 'yan ta'addan ke tuttuɗowa cikin Najeriya daga ƙasashen da ayyankin Sahel, kuma lamarin na ƙararin caɓewa ne saboda yadda mayakan na ƙetare ke samun goyon baya daga abokan birninsu a nan cikin gida Najeriya waɗanda ke tsegunta musu kai koman sojoji a fagen daga. Amma duk da haka sojojinmu na sanar da irin nauyin da ke wuyansu da ma irin rawar da ya kamata su taka a ɓangarorin ƙasar nan daban-daban inda suke fafatawa. Ko da yake mukan dan sami koma baya nan da can, amma azama da hoɓɓasan dakarunmu na nan garau wurin ragargazar abokan gaba, ma'ana kare lagun 'yan ta'adda ta hanyar halaka su da su da komandojinsu da kuma shugabanninsu. Kalaman Manjo General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Kuma ko da rahoton kamfanin tsaro na Beacon Intel ma ya nuna yadda bakin mayakan ke kurarowa cikin Najeriya, kamar yadda shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ke mun ƙarin bayani.
Lalle akwai alamu da ke nuna cewa akwai kwararowa na 'yan bindiga daga yankin Sahel zuwa cikin Najeriya, kuma dalilai biyu ne. Na farko, wannan baraka da ke tsakanin ita gwamnatin Najeriya da ta Niger ya bai ma 'yan bindigan nan dama, akwai iyaka wanda yadda ake sa musu ido akwai yake da rauni. Na biyu, akwai yunkuri da gwamnatin Chad ta yi a watan 12 inda ta gwamnatin Chad ta kaddamar da hare-hare akan wayannan 'yan bindigan su ya kurus daga can sun shigo nan Najeriya.
To shin yanzu menene abin yi?
Ba wai a ringa bari ba sai matsala ta faru, sannan a ringa daukan mataki. Shi tattara bayanai da tantance shi da hasashe abu ne mai muhimmanci. Ba takaice dai rashin ingancin tattara bayanai da tantance shi da hasashe shi ke jawo irin wa'annan. Abu na uku shine rashin ladabtar da bangaren tsaro a tsari da ake da shi na tafiyar da shi bangaren tsaro. Akwai bayanai da suka nuna cewa haka din zai iya faruwa, gashi yanzu har an bari ya faru, ana kashe 'yan ƙasa, amma kaga ba wanda za a ladabtar a ce me yasa kuka bari har haka ya faru.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari kashi na biyu na labaran duniya.
To Zahara, a ci gaba da muhawara kan batun sake fasalin haraji a Najeriya. Kungiyar gwamnonin arewacin kasar ta yi zama a Abuja don yin nazari da kuma cimma matsaya wadda za ta warware takaddamar da ta taso. musamman ma tsakanin shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnoni da kuma kungiyoyin arewacin kasar dangane da kudirin dokar harajin wanda shugaban ya tura majalisar kasa ba tare da tuntubar kowa ba. Bayan taron, wakilin Umar Faruk Musa ya tuntubi gwamnan jihar Gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya din Alhaji Inuwe Haya domin jin karin bayani. Sai ya ce,
"Na farko dai mun kawo matsayin cewa ba za a tsara wani haraji na VAT akan wanda ake da shi yanzu ba, har sai lamura sun daidaita a kasa. Na biyu, mun yi itifakin cewa ba zai kamata a cire waɗannan hukumomi na ilimi mai zurfi Ted Fund da kuma ta da sani masu kirkire-kirkiren fasaha na zamani wanda suke taimakawa tattalin arziki su ma, sannan da kuma hukumar na ta NIDDA. Na uku kuma wajen wanda ya fi kawo gardama dama wajen inda in an tara harajin VAT din ma za a raba shi. To nan ma mun yi daidaito a kan cewa konda da ake ɗaukan wajen abun da ya shafi abun da ake kira derivation, ma'ana inda aka samu kuɗin ya fi samun kasafi mai yawa. To yanzu mun daidaito cewa maimakon kashi 60 da aka nemi a saka, shi kuma yanzu za a sa kashi 30 ne, saura kuma a cikin kashi 100 kashi 50 ya kasance an bi daidaito na jihohi, sannan kuma har ila yau kashi 20 kuma zai bi yawan al'umma da kowace jiha take da shi. To kaga an yi haka, muna ga kamar ba za a samu wannan ƙwaruwa ko cutuwar da ake zato za a cutar da jihohin mu na arewaci ba.
Amurka ta kakaba ma shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan takunkuma, tana mai kafa hujja da cewa ya sa an tafka laifukan yaƙi a wannan tashin hankalin da aka yi jinajina a wannan ƙasa mai arzikin man fetur a tsawon shekara guda da ta gabata, wanda ya haddasa ƙarancin abinci ta yadda dubban mutane suka mutu, sannan wasu miliyoyi kuma suka gudu daga gidajensu mako guda kawai bayan da aka kakaba takunkuma ma abokin gabansa, shi ma saboda aika-aikar da aka bayyana da kisan kiyashi. Takunkuman da aka kakaba ma shugaban rundunar sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da kuma wani kamfanin da ke kasar Hong Kong mai samar da makamai ya hada da hana su shiga koma ya da zangu a Amurka, tare kuma da takaita musu mu'amala da duk wani abu na Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta sake fitowa ta yi watsi da sabbin zarge-zargen da gwamnatin mulkin sojan Niger ta yi mata na cewa tana neman hargitsa Niger din ta hanyar amfani da 'yan ta'adda. Sabbin zarge-zargen daga gwamnatin Niger din sun ce Faransa za ta samar da kudaden makarkashiyar hamfarar da gwamnatin sojan kasar, ko kuma ta tilasta mata sakin hamfararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ba shine karo na farko da zargin ke fitowa ba. Da watan Disamba da ta gabata, shugaban gwamnatin sojan Niger Brigadier General Abdurrahman Chani ya ce shugaba Tinubu na biyo Faransa wajen karfafa 'yan ta'addan Lakurawa don wargaza salamar Niger. Shin zargin nan na da sahihanci ko kuwa a'a? Dan ya nuna harani taro da 'yan Boko Haram a yankin jihar Borno don kai hare-haren bama bamai da masace dalibai kamar yadda aka yi a Chibok a 2014 da ma dumbulawa 'yan ta'addar kuɗi da makamai. Gwamnatin Najeriya ta nesanta kanta daga yiwa Nijar makirci. Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz ya ce ba hujjar yin zargin.
Gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yanda wasu jami'an gwamnatin sojan kasar Niger kamar sun dage da karfi da yaji sai sun saukara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi, maimakon su mai da hankali wajen yanda za su samar wa talakawan kasar Niger sauki, sai zamana sun fi karkata wajen su gaya za a yi su koga ma wasu kashin kaji su ɗauki laifin gazawarsu su ɗora akan wani. Maganganu ne waɗanda kwata-kwata ba su da tushe ba makam, kamar yadda kwanakin baya shi da kansa mai girma shugaban mulkin sojan kasar Niger din General Abdurrahman Chani ya fito ya yi irin waɗannan kalamai.
Jagoran malaman da suka shiga tsakani wajen kawar da barazanar matakan sojan ECOWAS kan Niger, Sheikh Abdullahi Balalau, ya buƙaci taka tsantsa.
Ana da kyakkyawan tunani da zato mai kyau ga dukkan waɗannan shugabanni, kuma in Allah ya yarda da masu jin nasiha ne. Wannan ya ce ga zargin da yake wannan. Wannan ya ce al'amarin ba haka yake ba. A sai idan haka bi hanyar da ya kamata za a iya shawo lamarin, kuma har a samar da mafita da zai bada zaman lafiya mai dorewa.
A to duk alamu akar makalla akwai ma shirin shedan a wannan al'amarin.
Shirin shedan ne da shirin waɗansu mutane da suke neman a samu wannan rashin zaman lafiya, bukatar su zai biya in aka samu wannan rikita-rikita tsakanin shugabannin waɗannan kasashe, wato biyan bukatar su za ta samu ta wannan hanya.
Shi ma ɗaya daga dattawan yankin arewacin Najeriya da ke alaka da Nijar Yarima Mori tafi da Isa Mafindi ya nuna rashin jin daɗin fitowar irin waɗannan zarge-zarge.
Abin ban mamaki ne idan har yau Nijar da Najeriya an sami maganganu waɗanda babu daɗi suke fitowa daga shugaban Nijar zuwa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Kuma irin su Nijar sun huda sun ga jini ne yasa suke raza ramu don a rigima Nijar ba ta jada Najeriya ba. Dama gwamnatin soja in ta zo ba yadda za ta yi ta biya bukatun jama'ansu, a'a sai sun nemi hanyar batanci ga wata wanda ya fita ƙarfi, ya fita nauyi, ya fita mutunci.
Kuma dai me za a ce in ma an samu saɓani tsakanin jagororin gwamnatocin Najeriya da Nijar? Talakawan ƙasashen biyu daga arewacin Najeriya zuwa Nijar din na da alaka ta jini, makwabtaka da al'adu, kazalika akwai dubban 'yan ƙasar juna a ƙasashen biyu, wato ma'ana ba a raba hanta da jini. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adam Elhikaya. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba.
Manuniya.
Da alamu dai rikicin rungumar ragamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna na neman sabbabu kiɗa-kiɗan Araba.
Ba za ka zo ka kama mutum da ƙarfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha. Ba haka ba ne, mu ba 'yan kudanci ba ne, duk abin da za su yi su je su yi da 'yan kudanci.
Game da shirin rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kuwa Nigeria da Nijar ne yake cewa dama sun daɗe suna cin riba.
Lalle hulɗa tsakanin ƙasar mu ta Nijar da kuma ƙasar Amurka hulɗa ce wanda yake ba yau ba ta fara.
Ƙasar Najeriya ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi Trump ya hukan gadin mulki ya yi kokari ya ga cewa an samar da Najeriya wannan jirgin yaƙi na Tukano.
Su ma dai masana a ƙasar Ghana na ganin galalar gamsar tallafin tabbatar da ana tare da shugaba Donald Trump ɗin da ake shirin shimfiɗawa shimfiɗar maraba.
Zuwan Donald Trump karo na Binga shi da dan wansa John Dramani Mahama su duka kamar ƴan wani takwaici ne sun yi mulki aka fidda su suka dawo. Da an ba da wannan dama kan da ta yi ta kasan Ghana ta dama a ƙasar Amurka baki daya.
Waɗannan ba so mun taɓuka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a da sanyin asuba. Shiri na 204 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da duk lokacin da ya ga wata rigimar rungumannin mu fadi yake kokarin ganin an raba. Raba rigimar kuma amma ta rungumo ragamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna ta sa shugaban wata kungiyar hada kan al'umar karamar hukumar Leran jihar Kaduna Barista Nasiru Bello Dambo dode yiwuwar haɗewa da kudancin jihar Kaduna da ya ce a gaskiya akwai fargaba.
Kawai mun waye gari ne, bamu san hawa ba, bamu san sauka ba. Muka ga wani kasida da su 'yan kudanci suka gabatar an saka sunayen 'yan majalisun mu guda biyu na jiha da dan majalisar mu mai wakilta mu a tarayya Abuja da shi chairman na local government cewa members ne daga Southern Kaduna. Mu mun fito daga shiya ta ɗaya ne. Gaba ɗaya Lera local government daga shiya ta ɗaya take. So menene zai sa cikin hidimar su za su rubuta su ce waɗannan 'yan majalisu namu da chairman na local government cewa sun fito daga shiya jiya.
Me yiwa fatan alheri suke muku tunda an ce jiha suke nema kaga ku samu sabuwar jiha tare.
Ah to ai kundin tsarin mulki ya nuna mana cewa kamar yadda section 8 yazo akwai hanyoyi da za a bi na neman jiha. Ba za ka zo ka kawo mutun da karfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha. Ba haka bane. Kundin tsarin mu yazo da yanda za a nema jiha ai. Sai su bi wannan ka'idojin da tsari yazo da shi su nema jihar su.
Amma yanzu mu me damu ku?
Damu mu shine ai wannan abin ya farraga jama'a, ya tayar mana da hankali. Kamar suna mana shigo-shigo ba zurfi ne. Amma da mu shiya ta uku wanda kundin tsari ya san mu a shiya ta daya ne, mu ba ƴan kudanci bane, duk abin da za su yi su je su yi da ƴan kudanci. Mu su ban mu a shiya ta daya wanda mun fi zaman lafiya, mun fi samun natsuwa da shiya ta dayan nan.
Game da shirin shallagwadar shigar shugaba Donald Trump da shugaban kasar Amurka a karo na biyu kuwa malami a jami'ar Tilaberin Jamhuriyar Niger Dr. Abubakar Manzane yake cewa dama Amurkan ta dade tana daga lamba.
Lalle hulɗa tsakanin ƙasar mu ta Niger da kuma ƙasar Amurka ya hulɗa ce wanda yake ba yau ba ta fara. Lokacin da aka samu ƴancin kai akwai hanyoyi haka. Dalilin Amurka ne hanya wadda aka samu wanda yake ta bunƙasa ta yadda ayyuka kamar sadarwa da kuma zarganiya. A gaskiya ƙasar Amurka ta tashi fiye da kowace ƙasa a duniya kawo taimako wajen bunƙasa ayyukan noma, kiwo da sauransu duka baki ɗaya. Amurka ta kawo zahiri a cikin kwanakin nan kuma akwai sabon proje wanda yake za su yi tasiri kuma su kawo taimako sosai yanda za a bunƙasa aikin noma, aikin kiwo, zamantakewa da kuma rayuwa a karkara kai har ma birane. Gaskiya yanzu dai ba wata kulɗawa wadda ta yi ta Amurka inda abin dai ana zancen ta hiyar da aiki da kuma koyo da horo da kuma kiyaye da kare muhallinsu.
Shi ma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma masanin tarihin siyasar duniya Dr. Shaibu Shehu Aliyu ya ce dama taimakon tallafawa Nigeria abu ne da shugaba Donald Trump ya riga ya saba.
Shin nasarar zaben Trump da kuma kanwa madafin iko wanda muke sare a sauran kwanaki kaɗan masu zuwa wani abu ne da zai jawo tunani akan menene dangantakansa da ƙasashen Afirka musamman kuma da ƙasar mu Najeriya. Trump dai kowa ya san shi mutum ne da yake kallon ƙasar Amerika na farko kafin sauran ƙasashe kuma abin da ke faruwa a sauran ƙasashe. To saboda haka idan muka kalli lokacin da haukan mulki na farko a manufofin shi ta harkar tsaro. Lokacin Barack Obama ƙasar Najeriya ta yi kokari ta ga cewa Amerika ta tallafa mata domin ta shawo kan maganin harkan Boko Haram. Amma ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi Trump ya haukan gadin mulki ya yi kokari ya ga cewa an sami da Najeriya wannan jirgin yaƙi na Tukano. Wannan gaskiya zamu ce ya takarwa. Kuma yanzu idan kalli sunan ƙasashe da suke fama da rikici ya Trump zai da tsakanin dangantaka tsakanin Amerika da ƙasar Kenya. Me zai faru yanzu Niger da Chad da sauran ƙasashe da ke Sahel cewa shin ya za ta iya kokari ta ci wani ta ƙara bunƙasa taimakonta a wayannan ƙasashe domin ta ci wani ta kuma ta daƙilke ƙarfafa na ƙasar Rasha a yankin ƙasashen Afirka.
Su ma dai masana a Ghana irin su Malam Irbad Ibrahim da kan bibiyu hudda tsakanin ƙasa da ƙasa sun ce dama dai tsakanin shugaba Donald Trump da kuma takwaran shi na Ghana John Dramani Mahama babu wata maraba.
Ita Amurka wurin lamarin ma'adinai na ƙasa zinariyan Ghana da sauransu ita ƙasa Amurka tana da maslaha a wurin, suna da manyan kamfuna da suke nan a ƙasar Ghana suke aiki. Sannan ita Amurka kuma na ba Ghana tallafi kan batun tattalin arziki a kan babban titi da aka yi aka ma sa masunan George Wakabush Highway. A dunkule dai za mu ce ita Amurka da ƙasar Ghana hanyoyin da muke da alaka wayannan hanyoyi na da yawa sosai. Zuwan Donald Trump yana son karfin tattalin arzikin duka ya karkata zuwa Amurka. Ita Ghana kuma ta san wani anya za ta yi alaka da shi. Ta wurin kuma ne zuwan Donald Trump karo na biyun ga mu gani shi da dan wansa John Dramani Mahama su duka kamar ɗan wani takwaici ne. Sun yi mulki aka fidda su suka dawo. Dai an bude wannan da an bada wannan dama kan da da ita kasan Ghana ta dama da sauran manyan kamfuna da ke fita da kaya su bude cibiyoyi a ƙasar Amurka baki daya.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ya labaru na masa da jantare Nigeria Sanata Garba Musa Mai Doki cewa ya
yake dalilin da yasa suka kori kasafin kudin ma'aikatar labaru shine yadda ma'aikatar ke sha'awar ci gaba da gwaguyar goruba.
Hajiya minista ya zo ya ba da kasafin kudi. Shekarar can da ta wuce 2024 mun dubi amfanin da girman da muhimmancin information a kasan mu. Shekarar can sai aka sa 10 billion. Muka yi kokari muka je appropriation committee cewa wannan bai zuwa ko ina. Saboda haka muna kokari a kara musu abun da za su iya wannan aiki amma abun kunya shine har muka gama appropriation ba su kara ko kwabo ba.
Na baran kenan.
Na bara. Dana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abun da bai kai na bara ba. Don bara kusan 10 billion ne. Dana kuma 8 billion. South Africa abun da ta sa ga information suna da mutum miliyan 50 equivalent na naira biliyan 450. Mu kuma muna da mutum sama da miliyan 200 mun sa biliyan 8. Sai mu ga wannan ba ku fara aiki ba a dauki biliyan 8 din aje a wata hanya.
To kenan a basu babu kudi kenan a wannan shekara gaba daya?
To Hajiya tura suka ce what is worth doing is worth doing well. In abun da ya dace ayi ne to ayi shi da kyau.
Baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fada madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya suna ci gaba da faman zuba domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 861 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke takama da su babu tantama ko ta baba kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulaimu mun barman Jamhuriyar Niger da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin din makon duniya ta dawo mana da tsaraba ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla an gaishe ka masu sauraron mu ga wannan
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba. Za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da lika mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wadda aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas a yakin Gaza za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara don kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni 15 ana yi duk wadda wata takaddama tsakanin bangarorin biyu nan da nan bayan shelar cimma yarjejeniyar. Burtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis, inda Burtaniya ta yi alkawarin samar wa Ukraine dala biliyan 3 da sama da rabi na tallafin kayan yaki a wannan shekarar. An yi shelar cimma yarjejeniyar ce a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa a birnin Kyiv, inda Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya tsaya kusa da shugaba Zelensky. Wannan ce ziyarar Starmer ta farko a Ukraine tun bayan da ya hawo gadon mulki. Starmer ya kira yarjejeniyar abar tarihi, sannan ya ce wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da irin ƙaunar juna da ke tsakanin ƙasashen namu biyu. Adadin mutanen da suka mutu a wani rikicin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu haƙar ma'adinai da suka makale yayin da suke aiki a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a Afirka ta Kudu ya haura zuwa aƙalla 87 a cewar 'yan sanda jiya Alhamis.
To jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a je mu dauke da maimaitace shirin. A madadin Ibrahim ga Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima idan Allah ya kai mu. Thank you.